C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan Allah na lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Sage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a yau shirin zai ci gaba ne da kawo muku tattauna ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Baba Yakubu Makiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya. Shugabanni a Haiti sun tsige France Elba, daraktan 'yan sandan kasar Haiti bayan shafe tsawon watanni ana sukar shi da gaza daukar matakan da suka dace don kare jami'ansa da ke fuskantar hare-haren kungiyoyin 'yan daba. Wani jami'in gwamnati da ba bashi izinin yin magana da manema labarai ba, ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na Associated Press a yau Asabar cewa tsohon shugaban 'yan sandan Haiti Normand Ramieux shine zai sake karɓar ragaban sashen 'yan sandan mai fama da ƙarancin kuɗaɗe da kayan aiki, wanda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sashen na da jami'ai 4,000 ne kawai da ke aiki a lokaci guda a ƙasar da ke da mutane sama da miliyan 11. A baya an dai kore Ramieux ne daga aiki kusan shekaru 4 da suka shuɗe a ƙarƙashin wata gwamnati. Sama da mutane 2,500 ne aka kashe su ko suka jikata a fadin kasar Haiti a cikin watanni uku farko wannan shekara, yayin da tashin hankalin kungiyoyin daba ke kara ta'azzara a kasar. Dakarun Isra'ila sun kai hari a Gaza tare da fafatawa da mayakan Hamas a jiya Juma'a, yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri akan iyakar arewacin Isra'ila da Lebanon. Shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na Rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin Gaza. Asibitin Al-Aqsa Matthias da ke birnin tsakiyar zirin na Dar al-Bala, mazaje sun taru a kan gawar wani yaro ɗan shekaru 11 wanda ya mutu yayin ɓarin wutar a wani sansanin 'yan gudun hijira na Bureji da ke kusa da wurin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce dakarunta sun ci gaba da aiki a tsakiyar Gaza, inda jiragen saman yaƙi suka kai hari a wani kurkuku na 'yan bindigan da ke Zaitun. Babban bankin duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunƙasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da tafi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin mai na tsawon shekaru da dama amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare, wanda ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki ya kai kwatankwaci na shekaru 28. Najeriya dai ta riga ta fuskanci dimbin basussuka bayan da bashin da ake bin kasar ya karu da kusan kashi 1,000 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar shugabannin duniya sun haɗu a wani taron koli da zummar matsawa Rasha lamba ta kawo ƙarshen yaƙi da take yi da Ukraine, amma rashin halartar babban kawar Moscow wato kasar China zai yi mummunan tasiri akan taron. Kawayen Ukraine da dama ne za su halarci taron, amma kasar China ta kaurace wa taron bayan da aka dakatar da Rasha bisa dalilin da China ta yi watsi da taron a matsayin ɓata lokaci kuma ba ta sha'awar halartar taron. Rashin China a taron fatan mayar da Moscow saniyan ware ba zai yiwu ba, yayin da koma baya da soji suka fuskanta a baya-bayan nan ya sanya Kiev a matsala. Har ila yau yakin da ake babzawa a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas ya janye hankali daga Ukraine. Ana sa ran tattaunawar za ta maida hankali ne akan manyan batutuwa da yakin ya haifar, kamar samar da abinci da tsaron nukuliya da kuma ƴancin zirga-zirga, sa'annan da daftarin sanarwar ƙarshe da zai ayyana Rasha a matsayin mai zalunci a rikicin. A ƙarshe, a yau Asabar, Faransa da Jamus da Burtaniya sun yi Allah wadai da matakin da Iran ta ɗauka na baya-bayan nan, kamar yadda hukumar ƙasa da ƙasa ta IAEA mai sanya ido a kan makamashin nukuliya ta rawaito na ƙara faɗaɗa shirin nukuliyar Iran. Wata sanarwar haɗin gwiwa ta ce, Iran ta ɗauki ƙarin matakai na rashin mutunta yarjejeniyar ƙasashen duniya kan makamashin nukuliya ta JCPOA ta hanyar amfani da wasu ƙarin ci gaba a cibiyar ƙera nukuliya da ke Natanz, tare da sanar da cewa za ta sanya ƙarin dubban na'urorin ƙera makamashin a duka cibiyoyinta na Fordo da Natanz, in ji sanarwar ta haɗin gwiwa. Tana nufin sanarwa mai ɗauke da sanya hannun ƙasashe da suka ƙulla yarjejeniya da Iran a shekarar 2015.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna shiri na 163, inda a yau mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Gobir, zai ci gaba da bayani kan yadda suke ganawa da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro. Injiniya Bismillah.
Muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu, wanda mukan yi maganganu, muka tattauna da shi. Na biyu, waɗannan nasarori da anka ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shirye suka yi kokari wajen karɓo wannan mutane, su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban ƙasa shawara don na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin, su ne yake magana cewa an samu don an karɓo su. Amma akwai individual ne waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka, misali kamar ni inda na fito musamman domin can na san irin matsalolin tsaron da a wannan ɓangare na gabacin Sokoto. Akwai irin wannan 1, 2, 3, 4 wanda su daban-daban ne, wani zai je gona an kama shi, wani zai je kaso an kama shi, wanda wasu in kawai ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an DSS da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani. So su kaga waɗannan wanda sun suna da irin wannan case za su ce ai suna da sauran mutane a hannun yan ta'adda. Amma idan kaddi ga waɗancan su kuma da aka kama, wanda group ne dan gagarumin nasara ce, misali a ce an ɗauko mutane tun daga Kaduna, ɗan makaranta gaba ɗaya an zo da su har jihar Zamfara, kuma daga ƙarshe an ci nasara amso su an maida su. Haka kuma wanda aka zo an ka ɗauka daga Sokoto daga Gada, wanda ka sani su ma a ce an je an amso su, su ma an maida su. To waɗannan abubuwa su ne shi mai ba shi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai.
So kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a fini shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda?
A fito shi gaban ƙasa?
Ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan bayanan sun isa a ce su ne ke gaban shugaban ƙasa a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda?
A'a, bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da 'yan ta'adda a Najeriya.
Okay, to bari za mu dawo kan wannan hali ya bamu dama. Bari mu juya ga gwamna Bago. 'Yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger, haka kuma suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an ƴantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro?
To assalamu alaikum. A jihar Niger ita ne ƙasa da ke da jihar girman fili da ƙasa da daji a Najeriya, kuma jihar Niger tana da border da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda ɗin sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa. Dalilan abu guda biyu. Na farko, Fulani masu kiwo a kashi 10, kashi 5 duk a Niger suke a Najeriya. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba. Da yawa sosai. An koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji. to sojojin Najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma wa'annan ƴan ta'addan suna da hannu da ƴan Boko Haram da ISWAP suna cikin wannan daji sukan samu nasara lokaci akan sojojin mu na Najeriya da jami'an tsaro amma alal haqiqa an yi nasara sosai a cikin dajukan namu
wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun dafi karfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakken iko akan su
a babu wannan a Najeriya mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za zo a boye to saboda haka gwamnatin jihar Neja ta nema hannun ƴan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna noma daji saboda mu samu mu neman mu mutanen mu inganci mu samu mutanen mu abin yi saboda haka a arewa gabaki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifar ma da ake ciki gabaki ɗaya za su samu waraka a cikin maganar
na'am to bari mu je ga bakin mu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu bari mu fara da gwamnatin jihar Jigawa wa zai masa tambayar ga Jigawa gurin ga malam Rashinan sai ka gabatar da kanka tukunna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Tijjani Muqaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan America tambaya ta ga gwamnati na Jigawa mai girma gwamnati yayi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a bangaren ilimi wannan ba garamin abu bane kuma abin a jinjina gwamnati bayan haka yaya na guda uku din mata ne shi yasa yake da sha'awa akan ilimin ƴan mata to ban san me mai girma gwamnati yake shiri akan ilimin ƴan mata a Jigawa state ba saboda idan ka duba Jigawa kamar kowace jaha a arewacin Najeriya za ka ga yara ƴan mata suna ta tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron mu a Najeriya sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamnati na Kebbi kamar yadda ya fada bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko ma yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi ba ma Kebbi ba duka arewacin Najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a Najeriya sannan yayi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da yazo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata
to muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnatin Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa
to alhamdulillah wannan tambaya ta yi daidai mu a Jigawa ilimin mata ana bashi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university duk yarinya da suke Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu ƙara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 muka da suke Sudan muka dawo da su muka kai su Cyprus waɗansu muka kai su India to daga cikin su wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikin su mata ne so because mun ba ilimin mata muhimmanci kwarai da gaske kuma mun ga cewa ilimantar da mata din zai taimaka mana kwarai da gaske musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa so and wannan ya sa mun samu damar ba yara ilimi kyauta na mata ya sa mun samu damar cewa babu wani yaron da outside da zaka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system din akwai wani institute da muka yi na dan modern student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1 2 3 Jigawa ta yi 4 5 6 so duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta
za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnatin jihar Kebbi watakila yana lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka amma jihar Sokoto wake da tambaya ga mataimakin gwamnatin jihar Sokoto wanda yake wakiltar gwamnati a halin yanzu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Sunana Nasa'i Khalil. Na tambaya ta ga gwamnati Sokoto shine especially a harkar tsaro. Na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto kuma ana samun ƴan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din musu koma. So menene mai girma mataimakin gwamnati suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar anyi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
To alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na issue na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilele local government wanda daga nan Ilele local government ya shafi wannan border samu ta gudu Ilele gada har zuwa Sabon Benue dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger hakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda.
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto engineer Idris Gobir kenan kuma da haka lokaci ya mana halin sa. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. A yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci hirar sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Kuma dalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani tarihin hukumar Alhazan Najeriya ta kasa wato NACON da kuma bayanin ayyukan hukumar. Mai tambaya Alhaji Mai Nasara Nasarawa Funtuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin koshin lafiya, ina neman ƙarin bayani game da kasar da tafi yawan musulmi a Turai. Mai tambaya Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar Alhazan Najeriya. Idan mai tambayar Alhaji Mai Nasara Nasara Funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Alhazan Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara, wadda ta ce
an kafa hukumar Alhazai ta kasa watan 2006. Ita aikin hukumar Alhazai ta kasa shine ta gudanar da aikin haji a Najeriya, ta sa ido akan yanda ake gudanar da aikin haji da umara daga kasar Najeriya zuwa Saudi Arabia, ta kare haƙƙin Alhazai, ta sa ido akan irin alal misali gidajen da ake kama wa Alhazai, harkan abincin Alhazai, tafiya da shirye-shirye, duk wani shirye-shirye na aikin haji yana karkashin hukumar Alhazai ta kasa ne. Idan jihohi suka yi suka zabi gida, hurumin hukumar Alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan yayi ko bai yi ba, kuma ta yi ciniki akan kuɗin. To ita dai kamar uwa mai bada mama ne da sauran hukumomin jihohi masu kula da Alhazai, kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar Alhazai ta ta kasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan alhazan ne da dai sauransu. Ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a kuma ta baiwa kowane jiha gajirgin da za ta kwashe ki. Amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance domin su hukumar Saudi Arabia bata san kowa ba face hukumar alhazai ta kasa. To da hukumar alhazai ta kasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ka'idojin hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so suna shaidawa hukumar alhazai ta kasa ne su kuma hukumar alhazai ta kasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da alhazai.
Haka to Hajiya, wannan tsare-tsare na hukumar jindanin alhazai ce ta kasa kafin akai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jindanin alhazai na jihohi fa wani irin katabu suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji?
To kafin a samu wannan tsari babu wani takamammen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin ta. Face akwai department kwara daya a ministry wani lokaci a Ministry of Foreign Affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa Amirul Hajj wani shekaran sai kaga wani ne. To ba a samu waɗanda suke da irin wannan experience a ce sun yi experience shekara hudu suna gudanar da aikin haji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa. Sun san akwai matsala in aka yi abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe. To a da ba wannan, a da kawai idan lokacin aikin haji ya kusa sai a ce to shikenan an nada wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shiryen aikin haji in bana. Sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta san yaya za a yi ina ne za a bi yaya abin yake. To kafin ka sani lokacin aikin haji yayi shi yasa a da sai kaga ana barin mutane a kasa 10,000 kaga da ana barin mutane a Saudi Arabia suna kwana 7 a filin jirgin sama ba wanda za a kama a ce lallai ga laifi ga yanda ya kamata da sauransu. To shi yasa tun da aka kafa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge ita ce mai lura tana shirye-shiryenta tana tattaunawa da Saudi Arabia tana kuma sanar da jama'a ga yanda abu zai gudana. Shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da.
To madalla Hajiya, waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma alhazai ko kwance maniyyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har kai ga kasa mai tsarki, yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma an samu canji?
Yanzu ba haka nan bane, kowane haji yana zuwa da matsalarsa amma mafi yawancin lokaci an riga an san shirye-shirye da plans ne kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji. Wato shi da hukuma alhazai ta kasa a takaice huruminta shi ne ta kula da jin daɗin alhazai tun daga gida Najeriya zuwa Saudi Arabia. Dukkanin hukumomin jihohin Najeriya suna karkashinta ne su tsawata musu da kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya ta yi kyau.
Wato Hajiya, banda hukumomin jihohi da kuma ikadir kokarin kanku a ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan, wasu hukumomi ne kuma kan iya taimaka muku a aikinku a matsayinku na hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa? Akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukanku su tafi daidai ko babu?
Banda hukumomin jihohi akwai irin su hukumomin filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki, akwai immigration, akwai custom, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu. Akwai hukumomin tsaro da dai sauransu hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara. Akwai hukumomin lafiya da dai sauransu. Ina fatan wannan bayanin ta gamsar.
Sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi yawan musulmi a Turai. Idan mai tambayar Malam Ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau da yi, ga ansar tambayar da wakilin mu a Shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yake.
To kafin amsa maka tambayar yana da kyau kasan cewa akwai mutum sama da biliyan 8 a duniya a yau. Sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan 2 musulmi ne waɗanda suke wawwatsi a cikin duniya. To sannan abinda zan maka bayani a nan shine yana da muhimmanci kasan cewa a duk wata kididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar.
Haka ne so dakta wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kake so kai jawabai akan su haka?
Alƙaluma ne waɗanda suna iya canzawa saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi kaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa, dan haka alƙaluman suna kan canzawa ne. Amma abinda aka samu dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi ake gani ya kai mutum miliyan 20 da ke zaune a wannan ƙasar. Walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu, to akwai mutum da ake gani sun kai miliyan 20 da suke musulmi a ƙasar Rasha. Sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular Soviet ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye su ko ko suke cikin wannan daular Soviet din nan. Misali akwai waɗanda ake kira Crimea waɗanda al'umma ne mafi yawansu musulmi ne, akwai kuma Checheniawa waɗanda suma al'umma ne na musulmi, akwai Bashkir suma al'umma ne na musulmi, akwai Tatars duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daula ta Soviet wanda kuma a yanzu suke cikin Russia.
To dakta sai kuma wace ƙasa kenan mun ji ka fara ba mu dai labarin wannan ƙasar, daga nan kuma sai wace ƙasa?
To ƙasa ta biyu wace take biye da ƙasar Russia yawan al'umma musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Faransa, wace alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan 6 ko makamancin haka, saboda ka sai ta ma Faransa ƙasa ce wace ta yi wa ƙasashen kudancin Afirka musamman ma ƙasashen Laraba kaman Algeria da Morocco da Tunisia ta musu mulkin mallaka. Sannan kuma akwai a nan Afirka ta yamma ma akwai ƙasashe irin su Senegal, Mali, Burkina Faso da makamantansu waɗanda Faransa din ta yi wa mulkin mallaka, waɗanda kuma mutanen waɗannan ƙasashen sun yi ƙaura zuwa ƙasar Faransa ko don aiki ko zama na dindindin. Sannan kuma hakan ya yi tasiri wajen samun 'yan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma aka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa.
Haka ne. So wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lalle kuwa. To dakta daga nan kuma sai wace ƙasa? Mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni. Daga nan kuma sai wace ƙasa kenan?
Ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus, wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan 4 zuwa miliyan 5 da suke ƙasar Jamus.
To da kyau, lalle har yanzu dai dakta ba ƙasar da ta kamo kafar ƙasar Rasha. Duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan 20. Haka ne. To wacce take biye da ƙasar Jamus kuma ba dakta?
Wacce take biye da ƙasar Jamus kuma ita ce Ingila, wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan 4. Sai Italiya da take da musulmi tsakanin miliyan 2 zuwa miliyan 3. Sai ƙasar Spain wacce take da yawan musulmi a wannan ƙasar da ake ganin sun kai kusan miliyan 2. Sai Netherlands da take da alƙaluma suka nuna tana da yawan musulmin da suka kai kaman miliyan 1,200,000.
Lalle kuwa su ma ƙasar Netherlands dakta ba a bar su a baya ba da nasu population din. Haka ne. Wacce take biye da ƙasar Netherlands kuma fa dakta wacce ce?
Wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden, wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai kididdigar su ta kai kaman mutum 900,000. Sai Belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum 800,000 ba. Na ƙarshe a jerin ƙasashe 10 da na kawo maka da yawan kididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar Switzerland, wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum 400,000.
Amma da ladarta. To dakta wani fata kake ji shiga dukkanin masu sauraronmu da kuma shi wanda ai kuma na wannan tambayar malam Ango malamin makaranta ya wuri.
To da fata wannan ansa da na baka ta gamsar da kai.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, wato Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola da Hajiya Fatima Sanda Osara ta Hukumar Alhazan Najeriya, da shi kuma wakilin ma'ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa mainan dudu da Tabada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safe.